sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa. Sai kuma shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin radio a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Yakin da ake yi tsakanin janar-janar ɗin nan biyu da ba sa ga maciji da juna a Sudan ya bazu zuwa wasu biranen ƙasar Sudan ta kudu, wadda ita ma yaƙi ya ɗaiɗaita, a cewar shaidun gani da ido jiya Juma'a, wanda hakan ke janyo matuƙar damuwa kan makomar dubban mutanen da suka tsere daga tashin hankalin a yankin Darfur. Faɗan da aka yi a sassa da dama na yankin yamma na ɗaya daga cikin mafiya muni tun bayan tashin hankalin da ya ɓarke a ranar 15 ga watan Afrilu tsakanin sojojin Sudan ƙarƙashin jagorancin Janar Abdel Fattah Burhan da mayakan sa kai ƙarƙashin jagorancin Janar Muhammad Hamdan Dagalo. A shirye, ƙungiyar ƙasashen yammacin Afirka take ta tura sojoji su fafata da sojojin da suka yi juyin mulki a jamhuriyar Nijar, muddin diplomasiya ta gaza, a cewar kwamishinan harkokin siyasa da tsaro na ƙungiyar ta ECOWAS Abdul Fatau Musa. A shirye muke muje duk lokacin da aka bada umarnin hakan, a cewar sa. Ya ƙara da cewa tuni ma aka yanke shawara kan ranar da za a shiga, wadda ba za mu bayyana ba. To amma duk da haka, shugabannin ECOWAS sun fi son amfani da kalaman diplomasiya fiye da gurnanin yaƙi. Ya ce mai yiwuwa su tura wata tawagar diplomasiya zuwa birnin Yamai Asabar ɗin nan. Tashin hankali ya ɓarke a wasu ƙauyuka da ke can wani lungu na kudu maso yammacin jamhuriyar Nijar, inda farar hula aƙalla 28 suka rasa rayukansu, a cewar wasu majiyoyin da suka yi bayani ma kafar labarai ta AFP jiya Juma'a. Zuwa yanzu mun samu gawarwaki 28, to amma adadin waɗanda suka mutu na iya ƙaruwa, abinda wani babban jami'in gwamnati da ke yankin Tilaberi mai makwabtaka da ƙasar Mali ya gaya ma AFP kenan. Ya ƙara da cewa ruwan kogin Nijar ya tafi da wasu gawarwakin. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A halin da ake ciki kuma, shiri na nan tafi na yiwuwar kwasar sojojin Amurka daga jamhuriyar Nijar, ko da yake wani babban janar ɗin Amurka ya ce sai nan da wasu kwanaki a iya yanke duk wata shawara ta ƙarshe. Kwamandan rundunar sojin saman Amurka a Turai da Afirka ya gaya ma manema labarai jiya Juma'a cewa hedkwatarsu na kan shirin fuskantar wasu al'amura waɗanda ka tilasta sojojin Amurka wajen 1,100 barin sansanonin nasu biyu waɗanda suka kasance masu matuƙar muhimmanci wajen yaƙar ta'addanci da Amurka ke yi. Za mu kasance a shirye saboda abin da ka faru, a cewar Janar James Hakka, a yayin wata hira da ƙungiyar masu yaɗa labarai kan harkokin soji. Ministan harkokin wajen Iran jiya Juma'a ya gana da yariman Saudiya mai jiran gado Muhammad bin Salman a matsayin ɗaya daga cikin dalilansa na kai ziyara masarautar, wata alamar da ke nuna yadda ƙasashen biyu ke ƙoƙarin sassauta zaman ɗaɗɗar tsakaninsu bayan shekara da shekaru da suka yi suna gaba.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin.
Assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau zamu leka jihar Niger, inda aka samu hasarar rayukan wasu zaratan sojojin Najeriya da kuma mabambanta ra'ayoyi da ya biyo bayan hatsarin wani jirgin saman sojojin saman Najeriya da ya ɗebo mayakan da suka ji rauni a fafatawar da dakarun ke yi da 'yan bindiga daɗi a jihar ta Niger.
Har boko Haram suna nasin kafa tuta a takarar jiya ne an bani wannan report. To idan kuwa sun kafa tuta wannan yankin, dai ga ce a sake zuwa a kai abin da sun bindige wannan jirgin, sannan a zo a gaya muna waya tracking ne kana ga zan wayar da wannan maganar.
Ko nan wuri mai mashi yawa shi ne ya fata, wai wani ya buge shi ba. Duk labarin da ake ji a cewa ya buge shi ƙarya ne.
Muna ganin zaman lahiyar suna ƙara ƙaurace mana. A ce dan bindiga wanda an san shi, an san mazamni ne, an san ayyuka na yi, an san kuma inda yake kada kaina. A ce ya yi kwanton ɓauna ga jami'an tsaro kusan 20 da wani abu.
Akwai ƙungiyoyi kaman na Boko Haram da sun ka kafa tuta a wajen. To kaga wannan ya canza tunaninmu na cewa wannan abin fa ba a bashi muhimmanci kaman yadda ya kamata, kaman yadda yake so ya yamutsa rayuwar ƙasar gaba ɗaya ya wace ta.
Shi gwamna da ya ce bai yadda har boshi aka yi ba da bakinsa, kuma ya yadda cewa akwai 'yan ta'adda kala biyu wanda kansu ma ya haɗe yanzu suna tafiyar da harkokinsu tare.
To madalla, aika-aikar 'yan bindiga daɗi a jihar Niger na ƙarin zafi, inda a wannan mako kwanaki biyu a jere 'yan bindigar suka halaka wasu zaratan sojojin Najeriya sama da 20. Mustapha Nasiru Batsari, wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a jihar Niger, ya aiko da wannan rahoto.
Bayanai dai sun nuna cewa 'yan bindigar sun yi ma jami'an tsaron kwantan ɓauna ne a yankin Zangeru da ke kan iyakar ƙananan hukumomin Rafi da kuma Wushishi duk a jihar Niger, a daidai lokacin da jami'an sojojin ke ƙoƙarin hana 'yan bindigar wucewa da ɗaruruwan shanun jama'a da suka koro wani mazaunin yankin. Da ya buƙaci a saka ya sunan shi, ya ci a cikin dare wayewar garin safiyar Litinin ɗinnan, 'yan bindigar sun hallaka sojoji 13, yayin da tsakiyar ranar Litinin ɗinnan kuma suka hallaka wasu sojojin guda 8.
Guda 21 kenan, ga 13 ga 8.
Kuma duk a yanayi na kwanton ɓauna.
Duk a wannan yanayi na kwanton ɓauna.
Sani Adamu na ɗaya daga cikin 'yan banga da suka fafata da waɗannan 'yan bindiga a ƙauyen Kundu da ke dab da garin na Zangeru, har ma ya samu karaya a hannu a sakamakon bugun harsashi.
Ne sakamakon haɗuwa da muka yi da bandits, shi ne wurin inda ake musayan wuta, shi ne buɗe ya kama mu hannu, ya karya mu hannu.
Kun ga barayin nan kun tada su ne?
Eh, mun ga su ido da ido. Duk komandodin da muke gaba tare da su duka gaskiya ba wanda ya dawo daga cikin su.
Duka komandodin sojojin.
Garba Kundu na cikin waɗanda suka kai gawarwakin sojojin a asibiti, ya ce suna cikin wani yanayi na tashin hankali.
Da mu aka soke gawan a cikin asibiti ɗaya bayan ɗaya, da yana mai tabbatar maka da cewa asibitin muka kwana.
To me kuke so hukuma ta yi?
Muna neman alfarma hukuma ta taimaka mana da jami'an tsaro.
Alhaji Tanko Madaki shi ne daga cin Zangeru, ya buƙaci kai agajin gaggawa akan wannan al'amari.
Su ka san hilare dama sun riga sun san cikin daji, su ko sojoji baki ne a wurin nan, kuma gashi ana ruwa ga duhu. Su ba za su iya sanin wurin ɓoyin ɓarayi ba.
Shugaban ƙaramar hukumar Rafi Alhaji Usman Katako da ya ziyarci inda lamarin ya faru, ga abin da yake cewa.
Waɗannan sojoji da suka rasa rayukansu akan aikin su, Allah ya ji kansu, Allah ya rahama musu. Wanda kuma suka jikata cikin sojojin da 'yan banga, Allah ya ba su lafiya. Wannan kuma ibtila'i, Allah ya kawo mana ƙarshen shi da wuri.
Daga bisani dai wani jirgin helicopter na rundunar sojin Najeriya ne ya kwashi gawarwakin sojojin guda 21. A ciki akwai mai mukamin Manjo da kuma mai mukamin Captain.
To ita ma rundunar sojojin saman Najeriya ta ce wani jirginta mai saukar ungulu samfurin MI-717 ya yi hatsari a jihar ta Niger, bayan da ya ɗebo wasu daga cikin dakarun da suka samu raunuka. Kakakin helikwatar rundunar sojin saman Najeriya Air Commodore Edward Gabquet ya shaida mana cewar jirgin wanda ya taso daga Zangeru a jihar ta Niger na kan hanyarsa zuwa jihar Kaduna, yayin da ya samu hatsarin a cikin daji. Ko da ke daga baya an yi ta samun rahotannin da ke cin karo da juna. Alal misali, shugaban karamar hukumar Shiroro yankin da wannan jirgi ya hatsari Akilu Isiyaku Kuta ya ce ƴan bindiga ne suka harbo wannan jirgi.
Ka san inda lamarin yake ciki, ka san mu a yanzu dai muna yi aiki da reportan da mutanen mu suka ba mu ne da zama a ƙauyukan. Tunda su muke wakilta a wurin, ba wanda reportan da ko gwamnati ko wani abu ya ta dauko shi mu ce mu da ita ne zan mu yi amfani ba. Mu muka san da muke ji. A takaice mutanen nan na a wurin har Boko Haram suna na sun kafa tuta a takarar jiya ne an ba ni wannan report. To idan kuwa sun kafa tuta wannan yankin sai ga ce a sake zuwa a ce abin da sun bindige wannan jirgin sana zo a gaya muna waya trashin ne tana ga zan waya da wannan maganar sai ga ne suka yi kwantan sauna da suka ganga tana zuwa kamar tana gani zata zo ta wurin su ne kuma ba wai zata zo ta wurin su bane amma da suka yi kwantan sauna tunda jirgin ya wuto daidai da ta bangaren ita ma su jirgin nan hankali ta kwantan ba tunda ba dalilin da aka yi ta kai daga nan ba tunda sun da gani ko suka nufa mutu da tunda suna da kayayyaki da yadda zatan ka da bomb su tashi a wannan yankin shiroro
To sai dai kuma gwamnan jihar Niger Honorable Umar Muhammad Bago ya ce sam wannan jirgi ba harbo shi aka yi ba.
Jirgin nan ba jirgin yaki ba ne, jirgi ne na daukan abubuwa helicopter ne kuma ya zo ne dauka gawakin sojoji da aka kashe a kasan Zungeru. Bayan ya tashi daga Zungeru ko nauyi mai mashi yawa shi ne ya fata wai wani ya buge shi ba. Duk labarin da ake ji a ce wani ya buge shi ƙarya ne.
To ko me masu sharhi ke cewa akan haka? Professor Muhammad Tukur Baba masanin tsaro ne.
Gaskiya shi abin da chairman na wannan karamar hukuma ne ke fada akwai abin kamawa a ciki. Akalla na cewa mutanen nan suna dajin nan sun kafa tuta kuma su karamar hukuma ta samu wannan bayani ne daga su mutanen da ke zaune a ƙauyukan nan a wannan dajujjukan da suka nuna lalle cewa suna nan. Akwai kungiyoyi kamar na Boko Haram da sun kafa tuta a wajen. To kaga wannan ya canza tunanin mu na cewa wannan abin fa ba a bashi muhimmanci kaman yadda ya kamata, kaman yadda yake so ya yamutsa rayuwar kasar nan gaba ɗaya ya wace ta. Don haka za mu koma da cewa ya kamata a bar duk wani abin da ake yi na abin nan na tsaro a fuskanci waɗannan mutane a dakile su a cikin lokaci takaitacce yadda mutane za su koma rayuwarsu na zaman lafiya, sannan kuma a ci gaba da yunkuri na raya ƙasa ta hanyar tattalin arziki ta hanyar ci gaba da sauran abubuwa. To kaga kamar irin wannan a ce ana da irin wannan a ƙasar mu, sannan hukumominmu da shugabannin ƙasa za su ma yi tunani kaiwa wasu farmaki wai ba su demokradiyya. Mu ba shi muke yi ba demokradiyya na a ƙasar nan, sannan wai za mu je wani waje mu kai musu farmaki. A nan kuma ga irin waɗannan abubuwa da muke fama da su, mutane ne da ba su da kayayyakin suna da kayayyakin aiki amma ba su da horo, ba su da tsari, ba su da shiri na jami'an tsaro na wannan ƙasa. Ya kamata gwamnati su sake tunani wannan abin fa shi ne Bature ke cewa existential threat. Wannan abin nan barazana ne zai kawo ga rayuwar ƙasar nan gaba ɗaya. Don haka in muna so wannan ƙasa ta rayu a cikin haka ya kamata shugabannin mu su yi wani abu a kai. Hadda haka za mu ce inna lillahi kenan ga wannan abin da ya faru. Abin takaici ne na kwarai da gaske, abin yin kuka ne gare shi. Da kuma fata su shugabannin mu za a gaya musu gaskiyan abin ba tare da an ɓoye wani bayanin asiri ba.
A gefe guda kuma ga abin da mai sharhi kan al'amuran yau da kullum Farfesa Faruk Bibi Faruk na Jami'ar Abuja ke cewa.
A gaskiyar magana tabbatar da me ya faru da faduwar jirgi yana ɗan ɗaukar lokaci kafin a iya bincike, saboda shi jirgi yana da wato abubuwan da suke wato recording duk abin da yake ciki da inda ya yi maganganun da ake da shi da kuma abubuwan da suka faru da shi a lokacin da yake tafiya. To idan ba wannan na'urar aka samu da take wato ɗaukan duk wannan sautuna da yake ciki ba, ba za a iya fitowa a tabbatar a hukunce cewa ga abin da ya samu wannan jirgi ba. Sai dai a irin wannan takaddama da ake yi za a iya bincike a ga cewa na farko dai me ya kai jirgin wannan wurin, an neme shi ne ko kuma kawai a hanyar zuwa wani wuri ne ya samu kansa a cikin wannan yanayi ya faɗi. Na biyu za a iya bincika a ce to me ake yi a wannan wurin,
shi gwamna da ya ce bai yadda harbo shi aka yi ba da bakinsa, kuma ya yadda cewa akwai 'yan ta'adda kala biyu wanda kansu ma ya haɗe yanzu suna tafiyar da harkokinsu tare da wanda suke haƙan ma'adinai na abin nan gold da sauransu, da kuma masu satan shanu ko kuma masu sata shanun jama'a. Cewa ana ma kwasan ma'adinan nan ne yanzu a ɗora a kan shanu 200-300 a yi inda za a yi da su a je a kwasa.
A cewar shugaban ƙungiyar rundunar adalci ta Najeriya jihar Sokoto, Bashiru Altinegu Yawo Isa, na cewar wani al'amari fa abin takaici ne.
Wato al'amura yadda suka kasance ko suke faruwa wannan ƙasa na waɗannan al'amura na 'yan bindiga abin haushi ne takaici Malam Hassan. Al'amura ne waɗanda koyaushe gwiwayoyin 'yan Najeriya suna ƙara kariya, koyaushe fata ainihin tana ƙara dushe muna. Muna ganin zaman lahiya shina ƙara ƙaurace muna. A ce ɗan bindiga wanda an san shi, an san mazamni ne, an san ayyuka na yi, an san kuma inda yake kare kaina. A ce ya yi kwanton ɓauna ga jami'an tsaro kusan 20 da wani abu da horon kula da ainihin wata jami'an sa kai domin kare al'umma. Ai kaga abu ne wanda yake cewa idan da wata ƙasa ce wadda ta san abin da tsaron, da ba da muhimmanci ga tsaron, da ɗaukar tsaron al'umma da muhimmanci, babu shakka cikin wannan lokaci da yanzu an kaɗu, kuma da yanzu ana gudanar da taruka, da yanzu an fantsama kuma an lalabo waɗanda sun kai wannan abu. Amma wannan ba shi ne farko ba, kuma wannan ba shi ne ƙarshe ba. Amma babban takaici daga cikin al'amarin irin yadda jami'an tsaro suka yi taron Sokoto shekaran jiya, suka tabbatar da ainihin ana samun ci gaba kuma tsaron kina samuwa. Ba a yi awa 24 ba haka ta faru, to ai kaga al'amari ne kuma wanda za a ƙara duba maganganunsu, ko kaki ko kaso dole ka ce da sake.
Basharu Altine Guyawa Isa. Masu sauraro duka-duka, da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin wakilinmu da ke jihar Niger, Mustapha Nasiru Batsari, Solomon Abu shi ne wanda ya daidaita mana sauti, da kuma sashen Hausa na muryar Amurka, Hassan Mainaka yana ke sallama da ku, mu kasance lafiya.
Tuwa gaida Malam Hassan, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a kashi na biyu na cikin shirin da ɗan gari, a inda za mu ci gaba da kawo muku tarihin garin Rigajikun. A shiri da ya gabata, kun ji yadda Alhaji Isaac Ibrahim Galadiman Rigajikun ya bayyana wa abokan aiki Hafsat Shehu Rigajikun da kuma Musa Adamu Gulbala yadda garin Rigajikun ta fara samuwa, da yadda ta fara haɓaka, har kuma irin yadda ta girma ta haɓakan, da yadda mazaunanta suka sami wuri, da kuma irin ƙabilun da suka fara zama a garin ta Rigajikun. Yau Galadima zai ci gaba da kawo mana tarihin na garin Rigajikun, ta yadda har Rigajikun ɗin ta zama Rigajikun ɗin a yanzu, wadda take ɗaya daga cikin garuruwa da ke jingine da garin Kaduna, wato a cikin ƙaramar hukumar Igabin da ke jihar Kaduna. Galadima ya fara ba mu bayani ne ta yadda garin Rigajikun ta fara samun sarkinta na farko, wanda ya jagoranci al'umman mazaunan garin na Rigajikun.
Daga nan zama ba zai yiwu ba sai da shugabanci na sarauta. Mai martaba sarkin zazzauna wannan lokacin ya aiko musu cewa su aika da wani daga cikinsu wanda zai shiga jagoransu sarauta sarkin Filanin Rigajikun. To a lokacin nan su suna da kuɗi, suna da dukiya, suna da jama'a, sai suka ga kawai su sarautan masu suna kyamanci, ga su kuma malamai ne, masana littattafai sosai, gwargwadon iko dukansu, Allah ba su sani gwargwado. Sai suka kyamaci abin. To daga nan, tun da za a zauna ba za a zauna ba shugabanci ba. Mai martaba sarkin zauna wannan lokacin ce, to ba za a zauna ba shugabanci ba, tun da ba su aiko da wanda zai shugabance su ba, sai aka naɗo wani haɓe, shi aka ce wa shi ne zai sarautan Filanin Rigajikun. Daga nan halinsu aka aiko su je su tare shi bayan sallar asar. Zai shigo gari zai yi su yi mushi mubara, mubaya. To sun ce tafi sun tsare shi kaman abin kirshi. To daga nan hankali ta shi duka lokacin a filatancin ne sosai suka kofi goshi a kan doki suka batsa-batsa da jama'a ta gana shi kowane suka rinsa a nakali.
Kenan ba su yarda da shi sarki ba?
Kwata-kwata. Kin gane? Ya koma sai kafin da dawowansu a nan zaure sai aka nada aka rubuta takarda shi Ibrahim kenan. Ya tawaga da ‘yan uwan shi duka gaba daya. Aka rubuta takarda aka sa a gwangwala lokacin a gwangwala ake sawa sai a daura na daura an ka tsaga gwangwala sai a daura na aka daure. Sai aka yi mata gokiya siddi. Wato me jimma nan da nan sai gashi a Zaria. Ya je kai jafi wajen sau uku sannan fadawa dogari suka taho suka tare shi. Tunda yana rike da takarda an san dama wannan al'ada ne irin namu. Na musulmi wanda in ya zo an san dai magana ne kawo shi daga wasiƙa saƙo ne daga wasu jama'a zuwa ga sarki aka karɓe shi ya sauka aje aka ba sarki takarda ce to ai dama ya umarce su cewa su kawo wanda za a nada su wanda zai zama sarkin filanin riga cikin to sannan aka ce su sai su je su kawo wanda zai sarata wanda za su nada shi shine aka tura Abdul Razaki shine babban su shine wanda ya haifi su Galadima Hari su Azini su Alhaji Sambo Alhaji Inuwa wanda na faɗi miki kaɗan daga cikin wanda na san su kenan wanda ainihin ƴaƴan shi ne shi ya haifa to shine ya soma aka soma na ɗaki sarkin Fulani riga cikin daga nan ya tsufa lokacin da ya tsufa sai ya ce shi ba zai zauna a cikin yara ba kin gane sai ya tashi sai ya koma dofa na can wajen rigage a ruga tun daga tsallaken dogo lokacin da ya ba dogo tun daga nan har dofa na duka rugajen Fulani riga cikin ne shikenan ya ce ba zai zauna a nan ba sai ya tashi sai ya koma can to daga can ne Allah ya karɓi rayuwar shi aka ɗauko shi a cakwa aka manzana idin shi a nan gidan shi ga gidan shi nan to shi aka dawo da shi nan gidan aka yi zana idin shi daga nan shi ne sai aka nada sarkin Fulani Ibrahim shi ne ya haifi sarki ya haifi Abdullahi ya haifi madaki Adamu kin gane ko to lokacin duk dai ba a sautar mu ina ga miki shi ya haifi madaki ya haifi Abdullahi shi ne gaba da madaki to sannan shi ne sai aka nada shi ne sarki ina nan yana rike da sarauta sai Allah ya kawo lokacin da za a shimfiɗa dogo wannan dogo gashi na jirgi hanyar jirgi sai aka yi sabon gari wannan hai lokacin da dauji ne wurin gaba ɗaya dauji ne to sai aka yi sabon gari to a lokacin nan sai aka yi waɗannan gidaje na sabon lokacin ana aikin dogo nan jama'a sun samu sai aka yi angon lebura shine sabon gari nan aka yi sabon gari to daga nan sai shi Ibrahim sai ya sauka daga cikin sarauta na sarkin Fulani sai na daddan shi ya bashi ana ce da shi Musa ya ce je sabon gari ya zauna shi ne aka yi wannan gida na sarki ga hina wanda yake a yanzu ya zauna a nan to shi yake duk wanda yake neman karatu na ilimi ya zo wajen shi amma fannin wajen sarauta ya je wajen ɗanshi a sarkin Fulani sabon gari a can ahai to kin ji asalin yanda aka ci gaba da zama kenan har zuwa yau halin da muke ciki
yanzu sarakuna nawa kenan aka yi a garin Rigacikun tarihi ya nuna
daga wannan lokacin to akwai sarki Abdul Raziki akwai sarki Ibrahim akwai sarki Musa akwai sarki Abdullahi akwai sarki Jafaru akwai sarki Ibrahim dan Galadima shi ma sarki ne akwai sarki Ibrahim akwai sarki Alhaji Garo su ne a yanzu halin da muke ciki muna tare da su a yanzu amma waɗannan da na faɗi miki rayuwar sakare ba su a duniya ainihin tarihi ne dai na ga miki to akwai sarki Alhaji Garba akwai sarki Rufa'i Alhaji Garba akwai sarki Rufa'i
yanzu sarkin da ke kujerar mulki shine na nawa ke
sarakuna biyu ne a yanzu da sarkin sabon gari da sarkin tsohon gari
kenan yanzu ga cikin din biyu ne kenan
shine ne ga mishi akwai sabon gari ken shine sarki Alhaji Garba akwai tsohon gari shine sarki Rufa'i
yanzu kenan an yi sarakuna tara kenan a garin Rigaci
madalla ainihin garin Rigaci
wani sarki ne ya fi dadewa a kujerar mulki
to gaskiya kin ga dai wa'annan sarki Jafaru ba ya su bane ya bar ma ya sauka ne saboda manyanta ya bar ma sarki Alhaji Garba dan shi da ya haifa shi kuma sarki Ibrahim shi ma ba ya su bane sai ya bar ma shi ma dan shi Musa daga nan da madaki Adamu da Galadima Hari da dan Galadima Ibrahim
an taɓa yin yaƙi a garin Rigaci ko
to alhamdulillah Allah madaukakin sarki ya tsare mu ba a taɓa yin yaƙi ba amma an yi wani tajin tajin a wani lokaci amma wanda yake bai kai ya kawo da har zai tare jama'a ba an yi wannan rigingimu amma abin da ya shafi rigingimun da aka yi a Kaduna ne shine ta shafi har nan kin gane ko a wannan farko-farkon amma tun daga lokacin nan hakikanin gaskiyar magana Ubangiji Allah ya ba mu zaman lafiya har yau da muke ciki sai dai abinda ba a arsa ba amma dai a ce gashi an fito na fito da makamai aka ana yi Allah ya sauke wannan abin
wace sana'a mutanen Rigaci kun suka gada tun zamanin kakanni da iyaye
to alhamdulillah mu Rigaci kun muna da mahauta su ne asalin mahauta gidan Alhaji Ulu akwai kankadi kankadi gidan shi babban gida ne gari guda ne yana da jama'a da duk galibi sun tashi sun koma kawo ne shine nake son faɗi miki asalin mahautar Rigaci ko tabbas daga su zuwa ƴaƴan su zuwa jikoki
shine dai sana'an da aka gada tun yayi da kakanni
kawa da kiwo filani kenan da noma kin gane ai akwai ɗaya daga ciki wanda na gaya miki shi cikin tawagan wannan gida shi ana ce mishi ma sarkin noma ne sarkin noma kwasau na faɗi amma ainihin sunan sarkin noma shehu sunan shehu ne na littafi amma sarkin noma kwasau ake kiran shi wanda yake mutane ya fifice in kika faɗa ka da yawa sun san shi a haka ne
masu karin magana dai na cewa suna Zanen Dutse shinko ta yaya wannan gari ya samo asalin sunansa Rigaci kun
alhamdulillah yanda aka nada ma wannan gari Rigaci kun suna zauna a can tsallake nan hayin wannan rafi da suka yi rigaki ana yin wani abu ana ce da shi cikui cikui wa'in zaiwa sun san shi wani abinci ne wanda ake toyawa na game da dabbobi ake nono to Filani sun san yadda suke safara shi suka juya shi yake zama cikui to sai a ce za mu je cikui za Rigaci kun sau cikui cikui ina shine ainihin Rigaci kun sunan Rigaci kun kenan ta nan ka samu ainihin suna ne na Filani
godiya ta musamman ga Galadima Galil Rigaci kun Alhaji Isaac Ibrahim Galadima da kuma abokan aiki wai da suka yi hidiman dauko mana hiran wato Musa Adamu Gulbala da Hafsat Shehu Rigaci kun wanda suka wakilci gidan Radio Nagarta domin yin wannan hira wannan shiri kamar da kuka sani shiri ne dake zuwa muku da haɗin gwiwa da gidan Radio Nagarta muryar haɗa kan jama'a dake Kaduna Najeriya da kuma sashin Hausa na gidan Radio Murya Amurka dake Washington DC a madadin dukkanin su Nasiru Yakubu Binne da ke mana fatan alkhairi a kasance lafiya.
Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salama Abo da hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.